التاجرين والعلماء العاملين والأئمة الأرواح المجتهدين ومقلدين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن نبوجا الله مدعو كتن تركي وان دي أدامو أولنا مصلاتي ني البركة أولنا زمان ني البركة أولنا رانا تكما ينقوانا وان تكبوتا جنيزا ana karfafa daukan zumunci da ku kuma masu saurare Allah ya saka muna alheri da wannan zaman da muka yi kuma Allah ya haskaka muna ilimin cikin da aka faɗa a cikin wannan wurin muhadara da Sheikh Ja'far ya yi ba ta buƙatar ta'aliki don abin da ya kamata a faɗa ya faɗe shi ta hanya yadda yake sauƙaƙaƙa da fasaha da bayani mai kyau. Allah ya fata masa alheri. Abinda kawai zan yi shi ne kawai in ɗan ƙara abubuwa wanda nake ganin za mu ƙara samun fa'ida a kai. Shi mahimmancin shugabanci kamar yadda bayyana wato haɗa kai, haɗa kan musulmi wajibi ne cikin wajiban addinin musulmi. Kamar yadda kake in ka ja'in kiran sallan azhar zai nan da in mintoci kaɗan za a yi wajibi ne a kan ka ta zai kai alwallah ka shigo masallaci a yi sallah da kai ko akwai wani a cikin ku wanda yake bi wannan ba wajibi ba ne a kan ki. To abinda ya wajabta sai sallan azhar wannan abin shi wajabta mu mu haɗe ka da murarrabu wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu nan umarni ne na Allah da kuma nahayi da hanayi. Amma shaitan ya mai da mu muna kula da umarnin Allah na ibada mu mance da wasu umarni da yi na wasu babi daban. A ce in ka zo ka ce ka kira mutane su zo su haɗa kansu ba yi wata maslaha ce ta haka ba, domin yanzu a Najeriya wato kowa shakkan kowa yake, kowa shakkan kowa yake, kowa tsohon zato da kowa ke yi abinda na lura kenan. Akwai wani sarki na jefa da shi ƙoƙarin shi ma ya bada gudunmuwa na ƙoƙarin yunƙurin wannan haɗin kan da za a yi. Ya marhaban, amma kuma sai sarkin ya ce sai hattara da 'yan siyasa. In hattara da 'yan siyasa. To, na yi shiru ban sai mai zan yi ba ko ba zan yi ba, amma dai a raina duk wani tunani lokacin da zan je wurin sarakunan nan akwai wasu kuma talakawa ke ce mu sai hattara da sarakuna. Har ina son ce su ai kafin zuwan nan fadar akwai kuma talakawanku da ke son hattara da ku. To su ma talakawan da suke son hattara da sarki. Akwai malaman da suke sa kai hattara da talakawan nan. Akwai yaudara gare su. Ka je wurin mai kuɗi sai sai kai hattara da malamai ma ba ɗaya gare su. Ka je wurin ɗan siyasa shi ma sai sai kai hattara da masu kuɗi ba za su bashe ka. Wato al'umma gaba ɗaya tana taka al'umma. Wani na suka wani wankin ba, amma shi wannan addinin an sauko shi ne don waɗansu mutane kawai, an sauko shi ne na dukkan mutane gaba ɗaya. Sai za a ce duk da'awa ta gyara al'umma ba za ta keɓe waɗansu mutane ba, dole a tafi da kowa. Kuma sarakunan ma mu tafi da su in sun ɓaci ne ma'anar da'awa ba ta gyara mutum ba, sai wasu da'awa su gyaru mana. In 'yan siyasa sun lalace ne ma'anar da'awa ya gyaru. Da'awa ba yana nufin ka je daji wanda yake mushriki ya zama musulmi, kirista zama musulmi, ko mushriki ya zama ahlus sunna, ba shi ne da'awa ba. Da'awa ta gyara komai inda yake ya ɓaci, duk inda wurin da ya gurɓace da'awa ta zo ta ne ta gyara shi. A ce kun ga da'awar dole mu haɗa da kowane ɓangare da 'yan siyasa ɗin da sojoji da masu kuɗi da wannan tafiyar da ake yi haka kawai za mu ci nasara. Da'awa da take ta fita daga wayannan abubuwa Ibratis na tawa. Duk wani abu da za mu yi in ba mu haɗa wannan abuwa ba, to za mu fi nasarawa. Wato shi ne ke ƙoƙarin lurar da masu da'awa malamai. Mun ka ƙoƙarin yin ta yadda za mu tafi wato al'umma, ka bunyanin mansus, wato gini ne wanda yake ɓangaren shi na ƙasa ɓangare. Amma in mun ce mu tafi mu kaɗai ko malamai su kaɗai, wannan tafiya ba za ta yi nasara ba. Sannan haka kuma maudu'inmu na da'awa dole mu ƙayyade shi. Yanzu Allah na cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw isla'in bainan nas. Kun ga wani abubuwa guda uku shine al'amarin da ya kamata mu sadaqa. Sadaqa ne yasa dan ana cikin bala'in yunwa da talauci. Zai yi kai kana da ƙarfi amma baka san in kawaiwa masu rauni a cikin ƙasar nan mata da abin nan ya tama da abubuwa da suke cikin bala'i. Baka sani ba. A ce kullum muka ƙoƙarin faɗaitar da mutane fitarwa suna infaƙi fi sabilillahi suna wanda yake an daddani a al'umma. Sannan ma'ruf ilimin duniya yana da yawa bai da ƙarfi da kuka sani. Ilimi yana da yawa ba wanda yake iya kewaye ilimin. Kai Ibn Taymiyya yana cewa ba wani mutum makhluk a duniyan nan wanda zai ce ya kewaye da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wannan mutum. Wallahi ilimin Allah ilimi yana da faɗi. Amma in muna tafiyar da al'umma, kana tafiyar da al'umma, kana so ka gyara al'umma, sai kasance ka taƙaita wannan ilimin zuwa fanni da yake sun san shi ma'ruf. Da in ka ce ka bayyana duka, mutane akwai wasu masu ƙaramin idraki ba su fahimta, wannan zai zama musu ne shubha. Yasa ake son aima mutane magana da abin da yake ƙwaƙwalwarsu za ta ɗauka, in ba haka ba hatta za su su ƙaryata Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato mu tsaya kan abin da mutane suka san shi ne lallashin su a kan shi suka ji. Bari misali muna maganar sadaka yanzu. Yanzu kuna ji a garin nan haƙiƙanin gaskiya ana fitar da zakka? Masu kuɗin garin nan suna fitar da zakka? To amma duk masallacin da ka je akwai wanda yake shakkan cewa sadaka iri a ce uku ce. Akwai sadaka wanda yake fi sabilillahi, neman lada kake ta tsawwa ko kuma hanyar Allah kamar makarantu da abubuwa ne na jihadi. Akwai kuma sadaka na taimakon fakiri, kuma akwai zakka. Ita wannan zakkan ma wajiba, ba a fitar da ita kasan nan. To wani hanyoyi muka bi na kokarin tsoratar da mutane da su fitar da haƙƙin Allah wato akan bani. Saboda haka in ka zo kana ƙoƙarin koyar da mutane wannan ba za ka samu matsala ba. Duk matsalatun da za ka je ba za ka samu matsala ba, kuma na Allah za a samu fa'ida wani ranar zai fitar da zakka. To amma in ka zai ka ɗauko mutane sun taru na masallaci sai ka ɗauko ta matsala. Mutum ya shigo masallaci ya samu fasikan wuna biyu, shin zai fara daga dama ne ko daga bayan liman? Ɗauko wannan matsalan ta jefa cikin mutane. To a nan in suna da wani ilimin cewa daga dama suke yi sai a fara rikici, wasu sai daga hagu. Kaga cikin wato zamanka ka jefa musu wata matsalan da za ta rikita su. Alhali ko akwai abubuwa wajibai a wannan wurin da ba sa yi. To irin waɗannan matsaloli ƙananan shi ya kamata mu malamai da masu du'a su tattare su daga al'umma. Balle ma haɗin an samu saɓani tsakanin malamai, kada su tsananta ciki. Domin ko in mun tsananta ciki irin wannan matsaloli sai mu ƙara rarraga al'umma, mu ƙara sa wato gaba tsakaninsu. Wato shi ne da'awarmu ta zama kan abin da yake sananne. Mutane akwai abubuwa da suka san shi da ilimi. Yanzu Kirista in ka je kantin shi yana sayar da giya, kai musulmi ka je ka ɗauki giya za ka sha, me zai taimaka? Ya san haramun ne a kanka. Wato Kirista ma ya san wasu abubuwan da musulmi bai kamata yi su ba. To balle musulmi? Wato akwai abin da musulmi a kan su sun san shi, to in yanzu kana musu wa'azi ka tafi da su a kan wannan abin da suka san. Mun ga ƙoƙarin gudun sababbin matsaloli muna jefa su cikin al'umma. Dan yawanci sabon matsala ta zo, in ma ta zama masahuhi ko mustahabi. Abdullahi ɗauko dai yake nuna cewa in ka samu mutane akan wani abu haramun ne amma ukhtilafa fihi, wato sabani akwai tsakanin malamai. sai ka kai tsanani to balle mai maka ruhi ne domin ku mutane matsayin su daban-daban ne in ka ce ka dora mutane a matsayi daya zaka wahala dan ba su zama ba kai kuma ka wahala kuma ka wahala da su amma na kuma ka takaye sa wa'azin mu akan abu wanda yake ma'ruf to wa islahin bainan nas da'awan mu kuma da yake mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zai zama man ya'tinkum fasira ikhtilafan katira wannan sabani kuna gani sabani iri iri ashe da'awa ta gaske ingantacciya kullum tana kokarin ne yi sulhu tsakanin mutane duk inda da kan yata ba ta sa program na sulhu ba kusan ta kauce ba ta cikin wannan kungiya mansura dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da malai bayani sahabbaina likiti ne mutu sulhu yana cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saka sulhu tsakanin mutane wato barnamij na kungiya ashe duk kungiyar da kaga ita ce kawai take kokarin wane ki wane wane kai kaza wane kaza to ba ta cikin ba ta da alheri duk ikirani alherin da tare ba ta da shi domin addinin musulunci nan ya zo ne dan ya hada mutane amma hadawan su ne akan gaskiya kuma wurin kiran mutane a bi su da yanda mutum zai karba kada kai nishi da yanda za ka kore shi ya ki ya bijire kuma ki bin wannan gaskiyar taka a ji kun ga hakka dole mu yi muraja a wata masakin bi yadda mutane kuma yana da cikin abun da ya kamata mu kula da shi daman shi duk abu mai rai duk abu mai rai yana koyo yana tafiya ya gane ya canja tafiya amma duk abin da yake yana da jimudi wato kawai tafiya yake bai kula to wannan zai ci nasara yana daga cikin abubuwan da ya kamata wato hanyoyin da za mu bi mu haɗa kanmu yin ka taƙai da kanmu a kan abubuwa mahimmai kamar yanzu wanda ya yi bayani tattalin arziki ƙasa yana an kwace daga hannunmu mulki an kwace daga hannunmu kai kuma an kwace abinda ma suke so su kwace daga hannunmu wannan basirar da ke cikin kanmu kwakwalwar ka dinnan an kusa a kwace ta a sa ka kai tunanin abinda su suke so a yi tunani da ka fahimta kamar gidan yada labaru da rediyo abubuwan da ake gaya maka a rediyo in ka tashi da safe ka ji wannan labaru za ka tashi kwakwalwar ka da abin da suke so ka yi amma sai yi baki ne da ne ka ba ko ka kuma kana kokarin kai ma mutane bayani ka hada kansu za su yi amfani su kuma da za su kafa su nura a wancan dan fitina ne wannan da za ki kokolwa ma a ce sai mutum ma ya tsaya da kokolwa shi kada ya dai ni ka ta da sai dan mutum ko wasa da kai to a dole dai muna buƙatar mutum ya hada kan wannan hadin kan kamar yadda muke kira ba za mu yi hadin kai bane haka ko mu tsaro ina ba mutane mutane yin haɗin kan da ya kamata wato gida ne mutane uku kake so su zauna lafiya mutane uku kana so su zauna cikin ɗaki lafiya wannan shi karanzu da yake da wannan itace wannan kuma ashana kana so su zauna lafiya kuma a cikin ɗaki in kana so su zauna lafiya sai ka ce to mai karanzir ka shigo ɗakin amma ka aje karanzir a waje mai itace ka aje itacenka a waje ne ya gane kuma kake kasa samu da kabata a waje za ku zauna lafiya ko za ku zauna ba kamar in kowa shigo da lafiya ba za a yi tsaye da ku a sai haka ne in muna so mu haɗa kanmu a addini to duk abin da ya bambanta ka da ɗan uwanka ka ajiye shi a gefe ka zo da abin da kowa ya yarda da shi wato shi ne wannan ma'arufin sai ku ga mun zauna lafiya amma in kowa ke su ya cije ya rike wannan abin da ya bambanta shi da ɗan uwan shi su ba iya samun wato haɗin kai da ci gaba dan za ka shigo a ɗakin amma ba za a daɗe ba wuta ba gobara za a shigo wannan ɗakin wato in muna so dole mu tsaftace da wato zukatanmu shi wannan haɗuwan kamar yadda na gaya muku wannan sallah azhar da muke jira shi ma wajibi ne to amma wannan abin da ya bambanta ka da ɗan uwanka in ka duba wannan abin ba wajibi bane. Bari mu bayyana misali da ko da yana da wannan dan misali zama wajibi ko da yake zuwa da sunna nake magana din kanmu amma bari mu dan dariga dan dariga ta jami'a masana akida shi cewa jawharatu kamal ko abin nan tawadu fasi ibada ce wanda aka kawo aka shigo da ita tana da falala da yawa wato bayan addini an riga an kulle babu wahayi kaga wannan matsala ce ta akida amma in ka zo ka tambaye shi mutum ya yi imani da Allah da manzon Allah ya kirke rukunin musulunci biyar zai shiga aljanna zai shiga mutum zai shiga ba malamin ɗarikan da zai shiga dan ba kai salatul fatima za ka shiga wuta zai shiga amma ta shiga aljanna to ba salatul fatima magana falala ce haka nan sai da kalle da suke yi me muhimmanci shi wajibi ne sallah babu sai da shi za su ce maka sa ce mishi amma ai hada kan musulmi wajibi ne farilla ne akan mu duka me yasa ce zaka zo da wani abun da in ka shigo da shi kana zuwa da shi zaka rage al'umma ba za ka hankuri da wannan mustahabbin naka ba akan wajibi wato kullum mukaddama wajibi akan abun da muke kani mustahabbi haka tsakanin ahlus sunna in ka same su na rikici kan wani ko kabul sallo wannan duk in ka tambaye shi me yake hukuncin wannan abu ba zai ce maka rukuni ne sallah ba ko wajibi zai ce wai sahabu to amma kuma ku san hu daya ku sallah gaba daya menene wannan wajibi sai za a yi ta zo da musahabbin da zai hana kuma ai wajibi sai mun kaddama abubuwa wajibai a wannan miyat komai a musulunci yana da abin da yake ya kamata kisa sai mai da'i ya yi kula da irin wannan abubuwa ya kula da abin da zai raba al'umma da kuma abin da zai hada al'umma ya zama kuma da awar shi na lallashi ne wayannan mutane da kuke gani mutane mabiya ana wasafa su da ne kamar mai kiwo da tumaki dole bi yana musu a hankali to haka mutane suke haka mabiya suke ana lallashin su ne ana yi su a hankali don su fahimci gaskiya in mun dauki wannan manhajin ina ji insha Allah wato za a samu hadin kai cikin magorin da fata kuma Allah zai hada kanmu mun ci gaba da kamar yadda malai yake addu'a dan abun ya dogara Allah dan ko walau an fakka ma fil ardi jami'an ma Allah ta bani kullu ba kudi bane ko ba kawa ta bane Allah ne ke yi saboda ka in mun sa Allah gaba da tadaru zuwa ga Allah da kyautata niyyar mu abu ne mai sauki za ku ga Allah zai iya hada bukatun mu so sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
bayanin malin dangane da ta'alikin da yayi akan ainihin bayanin da malin Ja'far Mahmud Adam yayi ubangiji Allah ta'ala ya saka masa da alheri muna ƙara bawa jama'a hakuri kuma dan Allah ya ƙara bayar da goyen baya wurin wato muga al'amarin ya kai ƙarshe kamar yadda aka tsara din dan Allah a taimaka kuma kafin a karɓa tambaya ta farko don Allah ina kira ga ƴan uwa musulmi duk wanda ya san ya rubuta tambaya ya ji ba a karanta ba don Allah ya yi haƙuri lokacin ne ake dubawa ba wai don tambayar ta shi ba ta cancanta a karanta ta ba wato lokacin ake dubawa don shi kansa ko kuma su kansu malaman a ba su uzuri ya kasance an saisaita abin an yi a kan lokaci shi wannan mai takarda ta farko abin da yake magana shi ne ya ce wato yana ƙara gaisuwa ga dukkan malamai kuma ubangiji ta'ala ya ƙara musu girma Allahumma amin bayan haka yace a duk duniya babu wani abu da ya kai haduwar malam Ja'far da malam ainihin malam Ahmad Abubakar Mahmud Gumi dadi a duniya gaba daya yace wannan abu ya fi komai dadi kuma yace yana buƙatar malam sai dai ban san kowanne a ciki ba yana son malam ya ƙara jawo hankalin jama'a wurin su ɗau hannu irin wannan burin su dinga tattara jama'a suna fahimtar da su, wato a samu waɗansu malamai suna yin bayani, wasu su nemi su ta'alifi don a ƙara fahimtar da jama'a muhimmancin haɗa kai. Haka ban san abin da malam zai ce akan wannan ba.
Assalamu alaikum warahmatullahi. Ina ga maganar da na yi da zuwa cikin lantata ya kamata ta ƙara fito muku da wani abu. Cewa ba wai a yanzu bane da wannan maganar taro na haɗin kai ta zo muka san juna ko muke da alaƙa da Dr. Ahmad. Maganar sai ta shekara goma baya ko sama da haka. Tun lokacin ina karatu a Madina, duk da cewa ni ina Madina ne sai ina ummul qura a Makka. Amma lokaci bayan lokaci na kan zo Makka ko muka haɗu a Makka. Bayan na kammala karatu kuma shekarar 93 dukan je Saudiya saboda waɗansu dalilai ko aikin haji ko umara ko kuma waɗansu tafiye-tafiyen nawa na kaina. Mu duk lokacin da nake mukan samu, sannan kuma shi ya zarce ni a gida su adadi da yawa ko a masallaci, ya kuma gabatar ma da karatu a masallaci na. To waɗansu lokuta masallaci na Khamsu Salawat a gadon ƙaya da ko masallaci na Juma'a a Dorayi a Kano. To amma waɗansu duk ba su san wannan tarihin ba sai suka ɗauka a yanzu ne wannan abin. Ina jin dan haka na faɗi wannan tun ɗazu. Saboda haka dai yana da muhimmanci ko shakka babu samun haɗuwar kai tsakanin ƴan uwa na ɗaliban ilimi masu wa'azi da faɗakarwa. Kuma kamar wannan ne abin da ke tsakanina da Dr. Ahmad, kamar haka ne tsakanina da ɗan uwa Malam Ishaq Yunus. Tare muka yi karatu a Jami'ar Musulunci ta Madina. Ko da yake dai ba shekara ɗaya muka je ba, na riga ki zuwa amma dai mun haɗa ta. Sannan bayan mun dawo kuma alaƙar mu ta ci gaba. Duk lokacin da zan zo ba yadda za a in zo nan Kaduna a gayyace ni lacca sai na sanar da shi. Wani lokacin ma idan waɗansu ƴan unguwar suka gayyace ni lacca da ban sani ba zan ce sai sun bi ta kai shi tunda ni ban san su ba. Sai in ya amince ya ce eh ya san su masu himma ne ba majiririta ba ne sannan in. Haka ne ya zama kan dawo. Kuma ko wancan zuwan da na yi wannan masallacin da wannan masallacin wannan ne zuwa na biyu wancan lokacin ma tare muka zo da shi da kuma waɗansu wurare da na sha zuwa na can. To haka idan na je a Maiduguri ma kusan ɗaliban ilimi tare muke da su. Haka kuma idan na je Bauchi kusan hirkwata ta gabatar da al'amura na a Bauchi shi ne masallacin Juma'a na Gwallaga wanda shi ne masallacin ƙungiyar Izala. Duk da cewa waɗansu su ce ina adawa da Izala. Wannan shi ne babu mamakin. Na fara zuwa Bauchi zuwa na yau da gobe tun shekarar 1998 lokacin da na yi aure a can yanzu to duk wata ina Bauchi. Mutum da na je Bauchi muke da alaƙa da shugabannin Izala da malamai da almajirai kuma har zuwa yanzu haka ne. Asali ma lokacin da aka kammala masallacin Gwallaga ne ina Kano, lokacin da aka kammala sabon masallacin Juma'a. Amma suka matsa cewa ni zan zo in buɗe masallacin. Ba wai biki aka yi da hidimar buɗewa ba, daga Kano na bar abin da nake da je har aka buɗe masallacin da ni. Duk da cewa ina adawa da Izala a cewar waɗansu. To ina so dai in fahimtar da ƴan uwa cewa akwai muhimmancin samuwar haɗin kai tsakankanin ƴan uwa ɗaliban ilimi kuma a ga suna yin waɗansu ababai tare a fili na zahiri. Wannan ta sa mukan yi ƙoƙarin faruwar haka a Kano, ko da taron jiya idan kun lura tare muka zo gaba ɗaya daga Kano ni da sauran ƴan uwa su Malam Abdulwahab, Malam Abba Adam Koki, Malam Aminu Daurawa, Malam Muhammad bin Usman da sauran ƴan uwa da muka zo daga Kano. Tare muka haɗu muka yi mitin, tare muka haɗu muka zo gaba ɗaya wajen tare. To haka gaskiya mukan yi ƙoƙarin abubuwan mu. Ko wani mataki za mu ɗauka wani lokaci a can a Kano har ma mukan yi canji na masallatan Juma'a. Wata rana kawai ba a yi aune ba sai a ganna a masallacin bin Usman da muke huduwa shi kuma yana masallaci na huduwa. Wani a masallacin wannan, wani a masallacin wancan. Muna da masallacai kamar 7 zuwa 8 na Ahlus Sunna. Akwai lokacin da za mu yi mako 5 wannan limamin a wancan masallacin wancan har sai mun zagaye dukkan masallacai gaba ɗaya. Mukan yi ƙoƙarin haka kuma mukan so a ce ƴan uwa sun samu wannan. Kuma in wani abu ya faru a ƙasa wanda ya shafi siyasa na matakin Najeriya ko na matakin jiha, mukan taru mu yi mitin idan mu yi huduba iri ɗaya. Mu yi salon huduba iri ɗaya. Ko idan ka je Kadita irin wanda mai dumudumi idan mai dumudumin ake so a ji in ma dai taji za a yi ai taji da wani lokaci sai an yi sai an sa hayaki sannan wanda yake cikin kogo zai fito dan hayakin fita na kogo to kuma wanda akwai bukatar sa a nan Kaduna akwai bukatar sa a ko'ina wani lokacin akan samu wani bangare na kasawa tsakankanin yan uwa malamai wani kowa ya yake a masallacin su sai ga baya san haduwa da wani wannan kuskure dan almar'u qalilun bi munfaradihi lakinnahu kathirun bi ikhwani dan adam shi kadai ne zai zama kadan amma in yana tare da yan uwansa zai zama da yawa manzo Allah ya ce shedan ya fi bin ka ya farauce ta in kai ɗaya ne amma in kuka zama ku biyu to ka fi masa nisa to haka in kun zama ku uku to kun ƙara masa nisa wannan hadisi ne na manzo Allah duk lokacin da kuke ku biyu ko uku to kun fi wa shedan nisa sama da in kana kai kadai saboda idan kana kai kadai yawanci almajiranka sun fi zuga ka su faɗa maka abin da ba kai ba shi ba ne ba amma in kana tare da yan uwanka ka ji wannan wanda ya ji ka wanda ya ji ka wanda ya ji ka su sai ga an samu abin nan Allah ya tabbatar da mu kan wannan tsari
sai mai tambaya ta gaba yake cewa malam menene hukuncin ahalin sunnah da suke sukar wannan kira wato kiran cewa a zo a haɗa kan al'ummar musulmi kuma me ya kamata ga ɗaliban su ta yi kila malamai ne kenan to me ya kamata ga ɗaliban su su yi idan suka ji suna irin wannan suka
a hakikanin gaskiya zan yi shakka a ce ahalin sunnah ko su soki haɗin kai sai dai ko ahalin sunnah ba zai soki haɗin kai ba sai dai ko ya yi zargi kamar yadda malam ya faɗa da su cewa Najeriya kowa zargin kowa kowa bai yarda da kowa ba to ina ganin kuma a nan gurin abin da ya kamata mu yi wa juna shi ne kyautata wa juna zato lokacin da wani dan uwan mu ya farar da wani yunkuri to mu kyautata masa zato mu ba shi goyon baya da haɗin kai da sauransu zan faɗa muku gaskiya lokacin da wannan yunkuri ya taso mu dinnan a Kano an same mu da bayanai daban-daban cewa wannan yunkuri ga abin da ake so a yi ga abin da ake so a yi amma dai mu muka ce mu mutane ne masu hankali da tunaninmu kuma Dr. Ahmad kafin wannan magana aboki ne a wurinmu saboda haka muna da damar mu sadu da shi ko ta waya ko mutum da mutum mu zauna mu ji yadda gindin zance yake da haka bai ne za mu tsaya mu gino akan abin da wani zai ce an ce an ce sun ce da sauransu saboda haka ina ga wannan yana da kyau duk wani zargi da wani yake da shi to sai samu wanda abin ya shafa ya ce wai haka ne ko ba haka ba ne sai ya masa bayanin cewa haka din da ya kuma ba haka bane sannan yadda kake jin cewa za ka yi wa Dr. Ahmad zargi cewa eh wannan yunkuri kaza ne shi dan adam da shi ba zai maka zargin ba in yana so in kai masa ɗari ma zai iya maka ɗari in kai mun zargi ne da nake san haɗin kai cewa dan kaza ne to kai da kake haɗin kai ne ma san cewa wannan ne ya sai kake haɗin kai ni ma shi dan ba zai iya kama wannan tunanin ba amma idan wannan tunanin yazo sai in yi isti'aza baka uzuri cewa a'udzubillahi kila baka fahimta bane ba wani bane ya sai ka ba wani bane ya dora ka ko da shi dan zai kawo mun wannan zan yi kokarin yi isti'aza sai dai kuma in ya bayyana gare ni a fili ina da hujjoji kaga ba bai yadda na iya to da haka kuma da zan yi cewa su almajirai su yi rabbin da'awa kai tsaye da nassi na shari'a ba da mutane ba kar kai wa abu mutum da'a kawai ta gaba ɗaya tunda wani ya faɗa shi kenan man ana illa min gozayi ta in ga wadda waitu wa in tantar gozayyat al-sudi ba haka ba ke ba a cewa kawai ina tare da wani in ya jiriyu in jiriyu in ya bata ne ba in bata a'a wannan ya zama usulun da na jahiliya kamar yadda wancan balarabe ke cewa wa man ana illa min guzayyata in ga warga waito in tarjur guzayyatu arsidi wato ni ina tare da guzayya in ta halaka in halaka in ta shiri in shiri ba haka ake ba wannan usulun da na jahiliya na mutanen jahiliya wanda ke la yas'aluna aqahum hina yandibuhum fil na'ibati ala ma qala burhana in dan uwansa ya so kana faɗa ba sa tambaye shi yana da gaskiya ko babu a'a kawai za su sai an tare faɗa bayan an mutu sai a tambaye shi wai da mai haɗa faɗa sai dai nasu ne kawai shikenan za a tafi wanda ba wannan usulubi ne na mutanen jahiliya idan dan uwa na tsokano fada sai ta tsince ya aka yi ba zan ji kawai ha kawai dan kawai na dan uwa na tambaye shi zan yi inji ina yake da gaskiya ina ne bai da gaskiya in bai da gaskiya an tabbatar mishi shi da gaskiyar sa in ba wadannan hakuri ko in ji kulhu ko in ji yadi akan abin da ya lalata ko urfin jira'ayar da sauransu amma ha kawai in diga in yi kasada sai bayan an riga an yi jira-jira sannan in rika tambaye shi wai me ya faru wannan ba daidai bane ba to haka ko malami na ne ko waye ya so kano faɗa sai in tambaye shi ya ake ciki ai mun bayani dan in gama ya san cewa lokacin da nake bi ba shi nake bi don bala'ika baya tambaya ta shi a cikin kabari ana tambaya ta ne ma rabbuka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waɗannan ababe guda uku za a tambaye ni ba a tambaya ta wane ne malaminka don malamin shi ma na karkashin nafsi ne na shari'a idan na bi shi wajen bin nafsi to shikenan inna mata'atu fil ma'ruf kamar da manzo Allah faɗa ana yin da'a cikin abin da ya dace da daidai Allah mana gaban kanta
kada mu tsawaita sama da kima tambaya wannan wato akan shi malam dakto ne wani dan uwa yake cewa Allah shiga ta malam tunda maganar neman hada kai ake yi kamar yadda muka ga an tsara ainihin wannan taro kuma ya gudana ka samu halartowa malam Ja'far ya halarto tare da waɗansu malamai da muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba to wace irin gudunmawa za ka bada wane kuma irin kokari za ka yi wurin ganin ka yi wa gwamna makarfaraddi dangane da shekarar da ta shuɗe ko kuma bana akwai waɗansu ƴan uwa musulmi daga waɗansu ɓangarori daban-daban da suka yi kokarin ganin a Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya taso daga Maiduguri ya dawo garin Kaduna domin ya dinga gudanar da tafsiri kuma lokacin tafsirin nan bai fi karo da lokacin tafsirin da kake yi ba lokacin tafsirin da muka ji bayanin zai yi shine da daddare kai kuma naka kana yi da yamma to amma daga baya sai muka ji gwamnan Kaduna ya soke ya ce bai yadda ba to yanzu malam tun daga shi ka zo wani irin kokari za ka yi wani irin kalubalantar shi kan shi gwamnan za ka yi akan wannan
kaman wato kaman yadda nake wato yanzu marhalar da muke ciki marhala ce ta abin da ake kira sulhu bainan nas kuma da ka fahimci bayani na na farko wannan sulhun ba wai tsakanin malamai kadai ba su ma shi gwamnan ba musulmi ba ne musulmi ne ai ba addini ba ne muna kokarin shi ma ya zo ya ji ta farke a yi aiki tare haka kuma duk sarakuna da masu kuɗi da 'yan siyasa akwai sanato aruwa da suka kulle masallaci abin tafsiri suka gayyace ni kuma na ji ba ɗan siyasa ba ne kuma yana da jam'iyya amma duk da haka tunda Qur'ani ake karantawa a gidan shi ake tafsiri wajibi ne nima in je in taimake shi alheri haka inda za a samu general ya buɗe tafsiri a gidan shi zan je in taimake shi wato kokarin muke mu haɗa al'ummar gaba ɗaya mu ɗinke tafiyarmu ta zama to in na samu yanzu kamar rashin jituwa tsakanin gwamna da Sheikh Ja'far abin da nake yi yanzu kuma in ce a kowa ya je makami da maganar sulhu ake yi za a iya tafi da abin nan da shi da gwamna a tafi a yi aiki gaba ɗaya mun yi yadda zai amfane mu saboda haka duk abin da yake maslaha gare mu sai a bi shi a yi Sheikh Ja'far ko din da yi wa'azi duk alhamdulillah gashi ma talabijin ana abin nan bai tsammani wani abu zai rage mishi ba ko ina yi ya zince wai ba zai rage komai ba ai wa'azi gaskiyar da kake faɗa ne ba wurin da ka faɗi ta ba saboda haka ba matsala a cikin wannan abu kada kuma kuma da shi abin nan har ma akwai rashin jituwa abin da ya kamata mu yi shi ne mu kusantar da su gaba ɗaya mu za mu ya haɗa kanmu mu yi aiki gaba ɗaya in gwamnoni na ce gani su ma suna buƙatar wato a kusance su a lurar da su a kan ka nisance su su zama kuma makamin maƙiyanka wato irin haka tafiya aka samu a Saudi Arabia Allah iya kare wannan ƙasan don masu hukunci da malamai suka yi irin wannan abu ta kai saboda haka da Allah ya kawo arziki a ƙasan malamai abin da suke yi ya sun yi a kasa ya zama yin da muka je ya je majini ne na je umar tsara a makka inda ba malamai a Saudi Arabia a kan manhaji na sunna na gaske da kuɗin nan da ke ƙasan nan abin da za ka zo ka samu a ƙasan daga sinima sai abubuwan alfasha da ɓanna ko da malaman sun zama sun tabbace kansu ba ruwansu da masu hukunci, to Allah kaɗai ya san irin ɓarnar da za ta yi wa wannan ƙasa. Amma malaman sai suka kusanci masu mulkin, domin ko da za a yi ɓarnar ba za ta zama kamar in suna da zazzabi ba. To wannan haka manhajin dole mu ɗauke shi a nan. In malamin ba zai iya zama gwamnan ba, to amma malamin ya yi ƙoƙarin ya yi ta'asiri a gwamna don maslahar ta shi haka a kan ya tsabbace. Domin shi gwamnan shi kuma labudda in dai gaskiya da adalci zai yi a ƙasa, labudda ya nemi malami. Ashe in gwamnan shi kuma ba zai iya zama malami ba, sai ya kusanci ne malami, wato ƙarfafa juna. Don ilimi shi kaɗai zai yi kuma mulki shi kaɗai zai yi, sai sun haɗu. Ashe yanzu muna ma haɗin sulhu ne duk inda musulmi yake a ƙoƙarin ya dawo gaskiya. Saboda haka ku cire a kanku mun zo mu yaƙi mutane, a'a mun zo mu yi sulhu kan mutane amma su bi tafarkin gaskiya. Ku ɗauki wannan sabon program, wancan program da aka yi ku goge shi, maganar sulhu ne. Don kowa inda yake shi musulmi ne wato ƙabil da kaɗai gaskiya, don mu ɗauki wannan manhajin maimakon manhajin ta haɗe. Akwai wani kirista ya musulunta, sai ce mun da ya musulunta sai ce ya lubuta abun nan Bature. Abun da ya lura duk ƙasashen Turawa gaba ɗaya ba inda za ka je kurkuku ka samu pastor ko reverend father, an kama shi an kulle shi don addinin shi. Sai dai ya sata, amma don addinin shi an kama shi an kulle, yake babu. Yake ka duba wannan wasan da ake chat, wasan chat. Akwai sarki da sarauniya a gefen su, akwai abin da ake kira bishop. Wasa ce ta yaƙi, wato suna yaƙi har da bishop ɗin su. Wato Turawa sun iya amfani da addinin su suna yaƙi. Amma mun ka zo ƙasashen musulmi ka je kura kurkuku ka gani malamai nawa ne a ciki a ƙasashen Larabawa. Wato malaman sarakunan mu sai a raunata su da malamai, sun ka faɗa da malamai. Alhali ko ya kamata ne a haɗa a yi tafiya gaba ɗaya. To yanzu maganan mu haɗu kowa ya dawo a yi tafiya gaba ɗaya. Ka shiga gida ka ga miji na faɗa da matar shi, ba wai za ka je ɓangaren kai na miji ne ka ce ka taimake shi ya murƙushe matar ba ne, a'a sulhu za ka yi. Ko ka taimake mata ta murƙushe miji, a'a sulhu muke so a yi. To muna ƙoƙarin yanzu sulhu ne tsakanin malaman mu da suka riƙe gaskiya, don wani suna faɗi gaskiya shugabanni na ƙari-ƙari da isa. Da su kuma shugabannin muna so a yi sulhu. Kullum muna da mafita, duk musulmai ne mu, kowa na kuskure, amma in mun haɗa kanmu za mu taimaki juna.
Ina da zance wani abu don sai ya zanto wannan mun rufe wannan malaf ɗin, wannan fayil ɗin gaba ɗayansa. Abin da zan faɗa shi ne na san cewa lokacin da wannan abu ya faru mutane da dama kowa ya faɗa abin da ya ga dama da hakan abu ba su ko da gaskiya ko da hanyar ɓarna. Kowa wanda zai danganta abin da gwamnati, a kuma waɗanda suka danganta abin da shi kanshi Dr. Ahmad kuma na ji. To a nan gurin nake so in ce a hakikanin gaskiya lokacin da ba na farko dai ba wannan da ya karo na farko da aka taɓa nema in zo Kaduna in yi karatu ba. Sun kusan shekaru biyar ko shida an sha neman in zo Kaduna, asalin buƙatar ta in zo ne duk wata in sa wani littafi da za mu riƙa yi. An nemi wannan a masallacin Wolf Road, an nemi wannan a masallacin Katuru Road, an nemi wannan a waɗansu masallatun waɗanda ba zan iya bayyana ba, har mutanen Barnawa ma sun nemi wannan. To amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan ba. Ni kuma na kasa ansa wannan bukata saboda zuwa duk wata-wata abu ne mai wahala. Na riga na san nauyin abin tun da na riƙa zuwa bauti duk wata har tsawon shekaru biyar ko shida a jere na ga yadda na ji a jikina. Saboda haka kuma in zo in ɗora wannan a Kaduna a wannan lokaci ma wancan da bautin ban yi ke ba, to sai na kasa. Amma su koma su neman ba su daina ba, har kuma wannan batun tafsiri ta zo. Da batun tafsiri ta zo akwai wata magana da dokta ya je suna da mahimmanci, amma waɗansu suka kasa fahimtar shi a wajen taron cewa duk inda zaka yi wa'azi ko ka fadakar goyen bayan shugaba ko jami'ai yana da muhimmanci matakar shugaba musulmi ne sai ka ba shi kimarsa na cewa ya amince a yi lokacin da maganar tafsir ta taso a masallacin Maiduguri Road yana daga cikin abin da na fadawa waɗanda abin ya shafa cewa to tunda masallaci ne wanda yake da alaka da jama'a su dole sarki musulmi ya amince in bai amince ba zai wahala ya iya zuwa Allah ya sa limamin masallacin ya zaka yana nan tare da mu Malam Tahir Muhammad Awal Abubakar sannan kuma idan jama'atu idan wani idan an samu mutum mai martaba sarki musulmi dole kuma in samu rubutacce takarda daga jama'atu Rasulullahi Islam sannan idan an samu wanda duk wannan bai wadatar ba abin da zai kara boya wannan baya ce ne a samu amincewar gwamnan jihar Kaduna tunda jihar sa ce shi ne chief security a jihar ko ba haka ba to waɗannan ababai da samun kuma tsayayyun mutane akan gudanar da tafsirin su ne na faɗa a matsayin sharuɗa duk fa bayan an samu wannan kila da wani abu na biyowa baya wannan azumi shi ne shekara ta 12 da ke tafsiri a Maiduguri abu ne mai ba mai sauki ba su iya amincewa in taso daga Maiduguri kila a wannan lokaci in ce to kuma su mutanen Kaduna su je su tafi mutanen Maiduguri su san amince ko ba su amince ba kaga wannan wani shi wani abu ne ba gaggare ba so cikin ikon Allah wani tudu aka dai wani gangare aka hau har ya kasance saboda wani dalili dai gwamna bai gamsu da dalilan da aka ba shi ba saboda haka dai na ce doka take nan ba za a iya yin abu ba bayan gwamnati ba ta sami ba a samu amincewar gwamnati saboda dalilin nan sauri saboda haka dole aka tsaya a nan gurin cikin ikon Allah na ji Maiduguri na yi tafsiri duk da haka na duk shekara tun da na fara zuwa Maiduguri a 1994 duk shekara dukkan je ne da nufin wanda ita ce shekarar ka ba zan sake zuwa ba amma a sake samun bukata da mazauki mai yawa bana sai Allah ya sa Supreme Council for Sharia sun shiga cikin magana dan bana na yanke cewa da na je Maiduguri na je ke ima na zai zan dawo ko dai in yi zama na a Kano in yi tafsiri ko in koma da wurai mahaifata dai dukkan shirye-shirye akan haka kuma na sanya mutane a cikin waɗanda za su taimaka min yakin Allah ya sa malam Nafi'u Baba Ahmad na ciki malam Abdulwahab na ciki malam Abba Adam Koki na ciki Dr. Ibrahim Dafi Ahmad na ciki da malam Yakubu Musa da sauran 'yan uwa su suka yi dangami suka je Maiduguri sun san zaman da suka yi da jami'an gwamnati da jihar Borno da shi kan shi Alhaji Muhammad Ibrahim tun wajen karfe 10 da dare har wajen karfe 2 na dare aka yi ta kaiwa ruwa rana akan cewa su fa akan janye wannan tafsiri ba za su yi ta tsakani da Allah kaga wani abu ne wanda yake a matsayinka na mai da'awa kakan kai wani matsayi da ba ka da wani abu naka sai abin da sauran ɗan uwa mashawarta kamar yadda malam ji ta jaddada mabda'ina wa amruhum shura bainahum mutum zai kai matsayin yadda sai abin da ɗan uwa suka yi shawara kai na inda ya kamata a yi tafsirin nan kuma maslaha ake kallo tafsirin nan an yi shi a Maiduguri amma da ba su rin ganin shi a Kaduna kamar a Kaduna aka yi da ana sawa DITD da kuma wasu kuma kuma labarai irin yadda aka yi ta sawa a Kano da Katsina da kuma Bauchi har jamhuriyar Benin da Togo don an yi tsari to kaga wannan wani abu ne daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kuma na goyi baya 100% na maganar da ɗan uwa na Aminu na Dr. Ahmad ya cewa magana ce ta zuwa ana neman sulhu a buɗe ga kowa da kowa a cikin wannan tafiya ta kokarin dawo da martabar musulmi da musulunci a Najeriya ba wani mutum da za a ce babu shi a ciki muna da buƙatar 'yan siyasa musulmi masu cikin addini muna da buƙatar gwamnoni muna da buƙatar ministoci muna da buƙatar kowa da kowa sai wanda ya ce ba zai yi ba amma kowane mutum ana da buƙatar haɗin kai saboda haka babu wani mutum da muke riƙe da shi a zuci dangane da wata matsaya da ya taɓa tsayawa a kai a baya ko mun yadda yake ganin ta fusata mu ko muke jin ta fusata mu ba mu da riƙe da wannan mutum a wannan matsaya fatan mu wace irin gudunmawa da goyon baya zai ba mu daga gobe jijiga ta akan wannan sabon fayil da muka bude wannan shi ne abin da nake so in rufe wannan fayil da shi kar wanda ya ƙara tambaya dangane da tafsirin Kaduna wani tudu aka yi wani tudu aka gangaro assalamu alaikum wa
to insha Allah akai ababe kamar guda biyu sai mu tsayar da sallah gaskiya akwai wata tambaya ta ƙarshe ba bayani bane dogo wani dan uwa ne yake cewa wai shin Malam Ahmad yanzu idan ka tafi kuma wani shugaba za mu bi abin da ya fara yake ne
Malam ba zai tafi ba har sai kun ji sanarwa a radio ta wato shawarar da da wato wakilin mai martaba sarkin musulmi mai alfarma sarkin musulmi ya turo jiya wajen ta cewa za a zaɓi wakilai daga can ɓangaren da wakilai daga nan ɓangaren da waɗansu wakilai na tsakiya waɗanda za a ba su wannan assignment na wannan ƙoƙarin haɗin kai kuma a ba su tsawon wata uku. Malam ba zai tafi ya bar nan ƙasar ba har sai an karanta sunayen waɗannan mutane a gidan rediyo waɗanda za a ce lallai amanar wannan tafiya tana hannunsu kuma kun ga in ya tafi ba za ta fice da ba. Duk lokacin da ake da buƙatar shi za a yi waya a ce lallai ya zo fa. Tun da tsarin karatun da yake kai ba tsarin karatu ne na shiga aji ba rubutu ne. Saboda haka a kowace zai iya neman visa ya shigo Najeriya kuma ya koma sati ɗaya sati biyu don wannan aiki. Don haka na tabbatar insha Allah ba zai bar nan ƙasa ba sai an karanta waɗannan sunaye da za ku ji illa iyaka kuma waɗannan mutane da za a ambata sai a ba su haɗin kai. Su kuma su san cewa amana ce za a danka a hannunsu ta jama'a wanda za a ba su lokaci kai da ji. Akwai wannan uwa da ya rubuta wani takardar cewa wai ya lura cewa na ƙyale Najeriya ta tsakiya kamar jihar Nasarawa da jihar Filato ba na yawan zuwa da jihar Benue. Insha Allah akwai gaita da aka yi min jihar Benue kwanan nan kuma zan ji kila kuma zan bi ta kafi amma dai ban riga na sa rana ba in na sa rana kuma za ka ji insha Allah. Akwai sakatare na kwamitin shari'a na ƙasar nan gaba daya Alhaji da zai ɗan yi takaitaccen bayani. Akwai Malam Isa Yunus da aka ce mun.